sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumelta nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Asabar 16 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To Sarfilo, hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsar ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar dake gabar teku. Wani ministan Ukraine ya ce makomar yakin da Ukraine din ke yi da Russia zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Russia. An tsare mahaifin Mahsa Amini na wani dan lokaci a yau Asabar yayin da aka girkita jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara 1 da mutuwar ƴarsa a hannun ƴan sandan kasar Iran.
To kanin labarin kenan. Kungiyar lauyoyin Najeriya rashin jihar Kano ta buƙaci hukumomin tsaro su kaddamar da bincike akan jami'an gwamnatin jihar biyu da gwamnati ta sauke kan wasu kalamai da suka yi.
Muna buƙatar cewa su bangaren jami'an tsaro da su ci gaba da bincike akan su waɗannan mutanen don a tabbatar cewa an magance akwai irin haka a nan gaba.
Haka kuma za a ji cewa wasu jihohin 'yan Najeriya na ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan yadda ake rabon kayan tallafi na rage raɗaɗin cire tallafin man fetur.
Har yanzu babu da muka samu.
Binyi-binyi so nawa a ce in yi hoto in kai ni dai ba taɓa ban ba.
Na samu an raba da ni. Dan daidai gwargwado dai an bi mu da shi amma akwai sauran jama'a da ba su samu ba kuma muna tare da su.
Sai kuma shirin a dawo lafiya na babaya ko makiri da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su a rukuki aiko mana ta email to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomin kasar Libya sun bude wani bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunan ambaliyar ruwa a birnin kasar dake gabar teku. Yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar kusan mako daya bayan iftila'in da yayi sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,011. Ruwan sama kamar bakin ƙwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin Libya karshen makon da ya gabata. Cikowa ta rinjayi madatsun ruwan biyu har ta fasa katangar su mai tsawon mitoci da dama a tsakiyar Derna, lamarin da ya tarwatsa daukacin unguwanni tare da kwashe mutane zuwa cikin teku. Sama da mutane 10,000 sun bata a cewar kungiyar agaji ta Red Crescent ta kasar Libya. Kwanaki 6 kenan ma'aikatan ceto na ci gaba da tonon baragozan gine-gine domin neman gawarwaki da kuma wasu da watakila suka makale. Kungiyar Red Crescent ta tabbatar da mutuwar mutane 11,300 ya zuwa yanzu. Claire Nisilet da ke jagorantar sashen ayyukan gaggawa na kungiyar likitocin da ba su da sanke, wato Doctors Without Borders, ta ce ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwaki da dama a jiya Juma'a kuma yanzu haka ana ci gaba da aikin. Babban mai gabatar da kara na Libya Al-Sadiq Al-Sur ya ce masu gabatar da kara za su gudanar da bincike kan fashewar madatsun ruwan da aka gina su a cikin shekaru 1970 da kuma kudaden da ake bayarwa domin kula da su. Wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makumar yakin da Ukraine ke yi da Russia zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Russia. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhail Fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na Ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. Fedorov ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran cewa Ukraine na gwajin na'urorin leƙen asiri na wucin gadi da za su iya gano wuraren da aka auna su da wato da suka kai nisan kilomitoci daga nesa da kuma jagorantar jiragen sama maras matuka duk da tabarbarewar matakan yaki da na'ura mai kwakwalwa. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayananta na sirri na yau da kullum kan Ukraine ta ce akwai yiwuwar gaske cewa Russia za ta ci gaba da amfani da makami mai linzami da ake harbawa ta sama kan Ukraine a cikin hunturu. Ma'aikatar ta ce shugabannin Russia sun ba da haske kan kokarin da suke yi na ƙara yawan kera makamai masu linzami. Rahoto ya kuma ce makamai masu linzami ne suka mamaye mafi yawan hare-haren da Rasha ta kaddamar kan ayyukan makamashi na kasar Ukraine tsakanin Oktoba da Maris da suka gabata. Sun baiwa Rasha damar harba bindigogi daga yankin cikin Rasha mai nisa.
To nan ba da jimawa Murtala zai kama da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan kungiyar lauyoyin Najeriya reshin jihar Kano ta buƙaci hukumomin tsaro su kaddamar da bincike akan jami'an gwamnatin jihar guda biyu da gwamnati ta sauke biyo bayan kalaman ɓatanci da suka furta kan alƙalan da ke shari'ar zaɓen gwamnan jihar da kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashi Shettima. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Koli na ɗauke da wannan ƙarin bayanin.
A daren jiya ne gwamnatin Kano ta sauke Alhaji Adamu Aliyu Kibiya, kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar, da kuma Alhaji Yusuf Imam, mashawarcin gwamna akan harkokin matasa da lamuran motsa jiki. Matakin ya biyo bayan kalaman barazanar kisa da zargin karɓar na goro da shi Adamu Aliyu ya yi akan alƙalan da ke shari'ar zaben gwamnan Kano, yayin da shi kuma Yusuf Imam da ake wa laƙabi da ogan ɓoye ya yi kalaman cin fuska ga mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima. Da yake jawabi ga taron manema labarai, kwamishinan labarun Kano Alhaji Baba Halilu Danti ya nesanta gwamnati da waɗancan kalamai.
Mai jima gwamna ya sauke wayannan jami'ai guda biyu daga makamansu, da shi kwamishina na ƙasa Alhaji Adamu Aliyu Kibiya, da kuma shi mai ba ruwan shawara kan harkokin wasanni da matasa Alhaji Yusuf Imam.
Sakataren labaru na gwamnan Kano Malam Sanusi Bature da wakin Tofa ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki na gwamnati.
Wannan na daga cikin hukuncin da mai girma gwamna ya ga cewa ya kamata ya ɗauka cikin gaggawa saboda nauyin da Allah ya ɗora masa na kula da rayuka da dukiyoyin al'umma. Waɗannan kalamai suna iya tada hargitsi. Kuma cikin ikon Allah mun gode wa Allah, jihar Kano ta kasance lafiya lau. Waɗannan kalamai da aka faɗa mai girma gwamna shi da kansa ya yi Allah wadai da su, kuma shi ne ma dalilin da sa ya ɗauki wannan mataki.
Ƙungiyar lauyoyin Najeriya wadda ta fara Allah wadai da waɗancan kalamai na jami'an gwamnatin Kano ta yaba da matakan da gwamnati ta ɗauka na sallamarsu, amma ta ce akwai sauran aiki a gaba.
Muna buƙatar cewa su ɓangaren jami'an tsaro da su ci gaba da bincike akan su waɗannan mutanen don a tabbatar cewa an magance afuwar irin haka a nan gaba, kuma a bincika a gano cewa idan da akwai wasu a ƙarƙashin wannan abubuwan da suka yi su ma a ladabtar da su, kuma a gurfanar da su a gaban shari'a don ya zama izina ga al'umma baki ɗaya.
Barista Ibrahim Cheɗi kenan sakataren ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano. Dangane da kalaman da shugabar alƙalan kotun sauraron shari'un zaɓe a Kano mai shari'a Flora Azinge ta yi a kwanakin baya, cewa wasu 'yan siyasa na tinkarar ta da na goro ta hannun lauyoyinsu, barista Ibrahim Cheɗi ya ce.
Har yanzu muna kan wannan batu kuma muna bibiyarsa. Zuwa lokacin da nake magana nan da kai ba mu samu wata amsa daga ita kotun ba, tunda daman kotun muka fara rubuta don mu samu bayani daga gare ta gamsashi. Ka san shi irin wannan allegation din shine aka ma abin da ake kira sa misconduct. Idan kai alleging cewa lawyer yayi irin wannan abin, aka same shi da wannan laifin, lallai za a ladabtar da shi kuma zai iya rasa aikin sa na lawyer. To idan kuma aka samu cewa abin ba haka bane, alƙali ya zo yayi alleging ya kasa probing shi ma, to shi ma za a iya ɗaukan matakai na ladabtarwa a kansa daga ɓangaren shari'a.
Wannan yanayi da aka shiga a Kano ya sanya wasu fargabar cewa ka iya shafar sakamakon hukuncin shari'ar ta gwamnan Kano, amma sakataren lauyoyin Kanon ya ce.
Na ganin wannan ba za mu iya cewa ba zai yi tasiri a kan abin da zai faru na hukuncin da kotu za ta bayar ba. Kasancewar shi hukunci kullum ana gina shi ne bisa dogaro da hujjoji da kuma shaidu da aka gabatar a gaban kotu.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
An tsare mahaifin Mahsa Amini na wani ɗan lokaci a yau Asabar, kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana, a yayin da aka girke ɗimbin jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara ɗaya da mutuwar ‘yarsa a hannun ‘yan sandan ƙasar Iran, wanda ya janyo zanga-zangar ƙin jinin gwamnati na tsawon watanni. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kurdistan ta ce an gargadi Amjad Amini game da bikin zagayewar ranar mutuwar ƴarsa kafin a sake shi. Kamfanin dillancin labaran IRNA yana kasar ta Iran ya musanta cewa an kama Amjad Amini, sai dai bai bayyana ko an tsare shi na wani dan lokaci ko kuma an yi masa gargadi ba. Don da farko kafofin sada zumunta da rahotanni na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi magana game da yadda jami'an tsaro suka mamaye kusa da gidan Amini a Sakwes da ke birnin Iran. Mutuwar yarinyar mai shekaru 22 daga kabilar Kurdawa a hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya a shekarar da ta gabata, bisa zarginta da keta dokoki na saka tufafi na jamhuriyar ta musulunci, ya haifar da zanga-zangar watanni da dama da ke nuna adawa mafi girma ga mahukuntan kasar a cikin shekaru da dama. Kamar yadda aka wallafa a shafukan sada zumunta, iyayen Amini sun bayyana a cikin wata sanarwa a farkon makon nan cewa duk da gargadin gwamnati za su gudanar da bikin tunawa da al'ada na al'ada da addini a kabarin ƴarsu mai shekaru 22, an jibge jami'an tsaro masu tarin yawa a akasarin yankunan Kurdawa na kasar Iran saboda hasashen samun tashin hankali, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. A ƙarshe, kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a kan kamfanoni uku na Detroit. Suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa, kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye mai tsada daga motoci masu aiki da mai zuwa motoci masu aiki da wutar lantarki. Ta hanyar zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin General Motors da Ford da Stellantis, ƙungiyar ma'aikatan na ƙoƙarin haifar da tasiri mai tsanani. An takaita yajin aikin ne a wuraren harhaɗa motoci uku a Michigan da Ohio da Missouri. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan Sean Fenn ya ce za a ƙara yawan wuraren ƙera motoci a zanga-zangar idan kamfanonin ba su samar da ingantattun kwangiloli ba. Ma'aikatan suna neman ƙarin kashi 36 cikin 100 na albashi tsawon sama da shekaru huɗu.
Murtala Faruk da mutan sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A wasu jihohin Najeriya ana ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe game da yadda aikin rabon kayan tallafi na rage raɗin cire man wato tallafin man fetur ke gudana. Yayin da mutane a wasu jihohi ke kokawa da tsaikon fara rabon kayan tallafin, wasu ko cewa suka yi akwai cuwa-cuwa a ciki da sanya siyasa. Sannan a wasu wuraren abin da ke ba mutane bai taka karya-karya ba. Ilyasu Kasimu na ɗauke da wannan rahoton.
Malam Hamusu wani magidanci ne da ke mazabar Ibrahim Katsina a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya. Mazabar tasa tana daga cikin unguwanni da suka fara amfana da shirin tallafi na naira biliyan 5 da gwamnatin tarayya ta tanada ta hannun gwamnatin jihohi ga 'yan ƙasa domin su rage raɗaɗin tsadar rayuwa da suka shiga dalilin cire tallafin man fetur.
Ni ma bangare na muna cikin wani hali na rayuwa na matsin rayuwa, amma muna ji an kawo ko za a aiwatar ko an aiwatar a wani wurin amma fa bai shigo ta yankin mu ba.
Gaskiya mun ji shi wasa raba palliative ko sa kamar ta palliative, amma muna ji ne har yanzu ba abin da muka samu.
Min yi so nawa a ce in yi hoto in kai ni dai ba taɓa ban ba.
Kina samu an raba da ni dan daidai gwargwado dai an bi mu da shi, amma akwai sauran jama'a da ba su samu ba kuma muna tare da su.
A jihar ta Plateau mai al'umma da yawan sa ya kai sama da mutum miliyan 3.6, wannan shirin tallafi kamar yadda gwamnati ta faɗa zai gudana ne a mataki-mataki.
Na ɗaya akwai abinci, na biyu cikin wannan akwai zancen transportation da sifiri, akwai tanadi domin manoma yanzu haka ana samo masu taki mai rahusa, taki wanda take da inganci. Akwai waɗanda suke makarantu ko na sakandare amma ba su da hanya da za su rubuta jarrabawa. Gaba da sakandare za a rage musu suma kudin makarantar saboda suma su ci moriyar nan. Mun yi wani gwaji sati ko watan da ya gabata, mun rabar da shinkafa gwamnatin jihar ta rabar da shinkafa mun bada forms domin duk wanda ya ci moriyar wannan shinkafar a rubuta sunansa, a rubuta unguwarsa, a rubuta telephone numbersa.
Ana cikin wani yanayi wanda ba daɗi, to amma ko da gwangwami ɗaya ka ɗauka ka ba mutum zai munna. So alhamdulillah mun ba su mudu ɗaya-ɗaya, iya adadin mutanen da suka samu ina ganin sun kai mutum 200.
Ko da shike wannan raba da aka fara yi na somin taɓi ne, al'amarin ya bar baya da ƙura, inda akasarin mutane suka ce wannan tallafi bai kai gare su ba, wasu ma shirin tallafin ne kacokan suke da ja a kansa.
A yau za ka ga an ce federal government ta bayar da abubuwa, yau akwai PDP, akwai APC, akwai ADC da sauran abin nan. So idan abu ya zo na mutane, to su ɗan jam'iyyar nan kawai, su ɗan jam'iyyar kawai suke bawa, shine gaskiyar magana.
Yadda aka kira ku a polling unit ɗin kuka tsaya akai zabe, to in an kawo abin taimako a dawo polling unit ɗin.
A cikin population da muke da shi a cikin unguwarmu Ibrahim Katsina, muna da sama da mutum 30,000, a ce an ba da buhu 7, wannan buhu 7 ba zai kai ba abin da zai sai dai haddasa rigima tsakanin al'umma.
Yanzu haka dai al'umma tana nan tana jira ta ga yadda gwamnatin ta jihar Filato za ta gudanar da shirin tallafin na ainihi idan lokacin ya zo. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
To a gaida Iliyas Kasimu, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu wanda suka gabata har ma wannan shirin da muke yanzu. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:17 na safe, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai tashi ne daga bayani da bako namu Dr. Danjuma Adamu Ismail, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT mai kula da horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria, ya ɗauko mana akan yadda wasu ke runguma sana'ar tuki saboda muhimmancin horo da suke samu daga wannan hukuma, kuma suna zuwa ƙasashen waje suna aiki da takardun hukumar. Ga dai ci gaban hirar.
Ga kuma inda ba za ka iya zuwa can ba kana da irin wannan takardar horo cewa an yadda ka san aika
eto ai ma abin da yake ba mamaki mutum zai zo nan bai taba ma shiga gaban trailer wallantana ya tuka maka trailer, amma trailer da za mu bashi na wata daya ya ishe shi ya je can, kuma ka san su can in ka je can sai ka rubuta jarabawa komin kwarewanka. Saboda na zo na waje na san cewa ma kafin su baka license sai ka yi jarabawa ka ci, kuma jarabawan su kaman ismo gashi dai computer ne amma kuma tafi ga practical ya ake kaza ga yanda ake ga kaza, to yawanci sai ga mutum ma yana zauna a can ma yayi jarabawan su biyu su uku kafin ya ci jaraba. Amma mu na mu yaran da suka je can suna ban mamaki su cai duk su face attempt sun ci sun karbi license din suna tuki kuma a can.
Wannan magana ta ka tana da alaka da abin da na so in tambaya, shin a wajen horo da kuke barwa akwai abin da kila musane aka saba a ce indai ka je makaranta ko wata cibiya ana mai da hankali ne akan abin da ake kira theory, rubuce-rubuce ne sai kai magana practical abu na zahiri shi ake yin jarbaca. To wanda ya zo bai iya tuki ba da kuke magana zai shiga motar ne koko duk a allo za a zana mai kuma ya je hawo?
To muna da horon mu hawa uku ne. Akwai dai na farko dai akwai theory wanda za a baka dukansu kuma based on the syllabus da MBTE ta shirya akai. To idan an baka kaman tukin jirgin sama ne ai sai an fara gaya maka ka'idoji duk ba abin da kafin ka hawo ka san ka'idojin ka rike aka. To sannan sai a ce maka to shikenan ka fahimci kan ka'idojin, to sai ka hawo simulator. Abin da muke yin simulator wani abu ne kaman machine ne wanda yake komi inda cikin jirgi yake ko moto yake haka za ka same shi. To in ka hau tun za ka fara tuka shi a simulator kana kuskure ana cin gyaranka har sai ka zo ka iya. In ka zo ka iya sosai muka san cewa yau kaci 95% tunda kaman tuki ne akan computer haka kai tun farko ka fara tafiya kana gicewa can haka ayya gyara haka a dan lokaci kadan sai ga ka iya ka zama kwararre to daga nan sai ko muna da trailer nan ga su trailer live trailer ga zahiri
ta
kamfanin
ta
wannan namu ne so daga nan kuma sai a hada ka da driver ka gani yanda yayi mu dan zaga cikin gari ka dan ita trailer tafiyan cikin gari yafi wahala
fiye da an
hanya babban hanya ka zo kai kona ka sha kona nan ka gani yanda yayi to sannan kai ma ya saka ka fara ya fara sakin mu kai yana gaya maka yi kaza har sai ka kai ya gudun ya cewa to ka ma daina ka iya ma daina sa maka baki to daga nan kawai a wannan ne yake wa daga nan ya gane cewa ka iya daga nan shikenan har a ɗan lokacin da zamu baka kai tai ka je nan ka dawo mun san ka iya sannan kuma ka zo ka rubuta jarabawan shine da na rubutu da kuma na tuki to in ka ci shikenan sai a baka certificate
bari mu dawo magana ba da takardar shaida ko kuma certificate kamar inda ake magana a nasarance kuna ba da takardar shaida amma ka ce na gajeren zango da dan dogon zango wani kuma jami'a ce ke barwa akwai zargin da ake cewa guraren da ke bada horo na tuki wani lokaci in kana da uwa a gindin murhu ko kana da kafa kamar yadda ake faɗi a Najeriya sai ka zaga ko ba ka da lokacin da zaka wannan wata ɗaya da kuke magana ko wata uku ko shekara sai kawai ka samu takardar sai ga mutum ga takardar hannun shi amma bai iya abun bai hawanya kuna cin karo da irin wannan
to ai mu kaga ba mu iyaka mu baka horo ka fahimta horon da muke baka shine mun tabbatar idan muka baka ko kuma muka je muka yi wannan algush kaje ka samu abin nan to sunan mu ne ya baci to amma idan muka baka horo din muka san cewa in baka yi koda mun baka horon baka ci ba to ba za mu baka
takarda koda mutum ya kashe wannan
zango koda ya kashe wannan zango ya kasa yi to gaskiya ba za mu bashi takardan da zai je bata mana suna ba saboda mun san bai kai ingancin da zai je saboda sunan mu ne zai baci kuma su ma road safety idan ma akwai certificate da suke bayarwa na driving license din ne ai da ba da zuwan ka ne za a baka ba
madalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da shi yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail shugaba a hukumar NIT mai horar da masu harkar sufuri a Najeriya dake garin Zaria da wakilin mu Isa Lawal Ikara da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mini sautin shiri baba yako makeri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC a huta lafiya kuma dawo la
To madalla a gaida babu ya kuma kiri yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayin da kuma sauki ya kuma na ta email to sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo ungwarofin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya fara da sallama yace BOA Hausa hakika na Dr. Olayemi Michael Kodoso a matsayin sabon gwamnatin babban bankin Najeriya CBN da shugaba ta NBA abin ayaba ne Allah ya sa nadin nashi ya kawo sauye-sauye masu ma'ana a harkokin tattalin arzikin kasar mu Najeriya amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa shi ma ya fara da sallama yace BOA Hausa farko ina muku fatan alkhairi kira na zuwa ga shugaban mulkin soja na kasar mu Niger ya kamata ya rage mana wato ya gyara mana hanyar mu da ta tashi daga jariri lanada zuwa maini sorowa da fatan Allah ya sa mai girma shugaban kasar mu Niger na mulkin ya ji wannan kiran nawa amin summa amin sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau dake cewa ya ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba dan halin mu ba kawo mana karshen dukkan matsalolin mu da suka taru
kuma suke neman yin aure tsari a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya amin. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salafi Goma ga Annabar Jau da Aishan Usain Dangato Dangota Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nushiya Wacakal da Aisha Lawan Bin Hambali MK Dan Silba Sakkwato tare da fatan Ado Salafi Goma ga Annabar Jau. Suka ce muna ta ƴan uwa musulman duniya murna zagayewar watan Rabiul Awwal, wato watan da aka haifi shugaban halittun duniya da lahira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya azarta mu arzikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da wumme dan darajar wanda aka haifa a cikin wannan wata. Amin. Daga nan sai saƙonmu da ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya fara da sallama ya ce yunkurin gwamnatin Najeriya na janye tallafin da ke bawa jami'o'i hakan abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. Domin idan haka ta tabbata a gaskiya, yawan talakawa sun yi ban kwana da karatun jami'a. Daga ƙarshe nake kira da gwamnatin Najeriya ta janye wannan gurguwar shawara. Amin summa amin. Wannan shine ƙarshen sakonnin mu na yau. To yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai amma fa wannan karan a takaici.
To a takaice, hukumomin ƙasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin ƙasar da ke gabar teku, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawawwaki a yau Asabar kusan mako ɗaya bayan itila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 11,000. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a faɗin gabashin Libya ƙarshen makon da ya gabata, inda cikowar ta rinjayi madatsun ruwan biyu har ta fasa a katangarsu mai tsawon mitoci da dama a tsakiyar Derna. Wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makomar yakin da Ukraine ɗin take yi da Rasha zai fuskanci ƙarin jiragen sama maras matuƙa da ƙarin hare-hare da kuma ƙarancin jiragen ruwan Rasha. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage maras matuƙa na Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. An tsare mahaifin Mahsa Amini a wani ɗan lokaci a yau Asabar, kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana, a yayin da aka girke ɗimbin jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara ɗaya da mutuwar ƴarsa a hannun 'yan sandan ƙasar Iran, wanda ya janyo zanga-zangar ƙinjinin gwamnati na tsawon watanni. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kurdistan ta ce an gargaɗi Amjad Amini game da bikin zagayewar ranar mutuwar ƴarsa kafin a sake shi. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar ta Iran ya musanta cewa an kama Amjad Amini, sai dai bai bayyana ko an tsare shi na wani ɗan lokaci ko kuma an yi masa gargaɗi ba. Kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na Amurka sun shiga yajin aiki a jiya Juma'a a kan kamfanoni uku na Detroit. Suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa, kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye masu tsada daga ƙera motoci masu amfani da mai zuwa motoci masu amfani da lantarki. Ta hanyar zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin General Motors da Ford da Settlers, ƙungiyar ma'aikatan na ƙoƙarin haifar da tasiri mai tsanani dangane da wannan batu.
To madalla a gaishe ka masu raro da haka muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi, za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. Domin sake wannan shirin da sauraron wannan shirin da masu ran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafukanmu yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan ambar da Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai wadda ta haɗa da Farar Umarni Fiona har ma da injiniyan mu ta yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.